Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma dai na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello ɗan mai so.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu haro yau Laraba 13 ga watan Yuni shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan yadda gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta maida 12 ga watan Yuni ta zama ranar demokradiyya a kasar maimakon ranar 29 ga watan Mayu kamar yadda aka saba.
Wanda kuma wannan rana ta 12 ga watan Mayu Yuni shekarar 1993 ce ranar da aka soke zaben da aka ayyana cewa kashimawa Olawale Abiola wato MKO shine ya lashe ko kuma ya ci nasara. Ita kuma ranar 29 ga watan Mayu shekara 1999 ita ce ranar da aka mika mulkin demokradiya lami lafiya tsakanin soja da farar hula.
Shin wace rana ce ta dace da ranar demokradiya ne a tsakanin waɗannan ranakun guda biyu a Najeriya?
Ainihi ranar da aka bada mulki daga soja zuwa farar hula wanda shine 29 ga watan Mayu 1999. Wannan rana ta fi kowace rana muhimmanci ga mu ƴan Najeriya ga maganar demokradiyyar ƙasar nan.
An ce shekara ranar demokradiyya 1999 29 ga wata. Ba ita bace ranar demokradiyya. Wannan rana da aka soke zaben marigayi MKO Abiola ita ta fi dacewa da a ce mata ranar demokradiyya.
So bayan tattaunawa a zauren muhawarar da gobe da zamu ji shi kuma aminin na ikara wato dan iyaya tofa albarkacin bakin sa, sannan kuma zamu ji amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota diddai game da wannan batu na ranar demokradiya a Najeriya.
To bari mu fara da amsoshin naku na tambayar da muka muku cewa menene ra'ayinku game da cece kushen da ake ta yi game da mayar da ranar 12 ga watan Yuni ko June a turance don ta zama ranar demokradiya a Najeriya maimakon 29 ga watan Mayu da aka saba.
To amma ina ga tunda bari mu dan bari su dan ƙara taruwa kaɗan, bari mu je zuwa ga dan iya sai mu ji me yake tukunna.
Da gani na yau dan iya yace a gaskiya na ikaraka dan sabe, amma dai tunda azumi na dab da karewa ina fata za ka tsaya kana riki abinci dan ka koma kukkubebe. Nace ka dai dan iya bar wannan magana, zo mu zauna mu yi maganar zabe. Don naga da alamu shugaban kasa Muhammadu Buhari da makarraban shi so suke ƴan kasa su yi yabe. Shi yasa ranar demokradiya ma ya ce ranar 29 ga watan Mayu da muka sani a da yanzu ta ribe. Ranar 12 ga watan Yunin da ake kira June 12 yanzu ita ce ranar demokradiyyar da ƴan siyasa za su sake sabon yabe. Shi yasa tuni wasu suka fara fadin a gaskiyar magana akwai manufa ta siyasa a lullube, musamman gan da ma duk lokacin da zabe ya taho ƴan siyasa kan fito fili koda koda a baya suna nabe, musamman ma idan sun riga sun lura cewa kimar su na nema ta dan zube. Sai dai fatan mu shine kada wannan sabuwar ranar demokradiyya ta sa harkar siyasar wannan ƙasa ta cabe. Dan iya yace gaskiya na ikara naji fa sauyin wannan rana ya sa ƙasar ta dauki hargowa. Wasu sun ce ƴan siyasa majibuntan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ke son tattara mai tarin tilin ƙur'un Yarabawa don a ganin su shugaba Buhari dai ya riga ya gama karbuwa a gurin Hausawan Arewa. Amma duk da haka wasu na ganin ai mai da ranar 12 ga watan Yunin a matsayin ranar demokradiya abu ne da ya cancanci yabawa har ma suna cewa ai wannan ne zai kawo demokradiyar kasar nan natsuwa ko da ke dai kuma tunina ji wasu gaggan ƴan siyasan ƙasa daga bangaren adawa na cewa wannan kalan ƙur'u ne kawai da ka iya kawo wannan ƙasa dambarwa musamman ganin a cewar su babban wanda ya kamata ya ji kajiyar wannan sauyi yanzu yana kushewa sannan suka ce ai shekarun gwamnatin Buharin uku bata yi wannan ba sai yanzu kawai kwatsam cikin gaggawa ta buji kirjin bujiro da wannan sabuwar bid'a da suka ce gashi nan jikin gwamnatin na ta faman rawa nace ni ma dai dan iya gaskiya naji an ce wannan sauyi na ranar demokradiya a Nigeria shawara ce ta jagaba wato Bola Ahmed Tinubu da aka yi ittifaki shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tasa a gaba shi yasa yanzu da ka kada yankin Yarbawan sai ka ji suna sai baba shi kuwa shugaba Buhari gaban al'umma wajen bikin wannan rana ta June 12 naji yana gaya wa iyalan marigayi a biyo nan cewa ya tuba har ma yana cewa a manta da abin da ya faru domin daga yanzu ne kasar za ta hau kyakkyawar turba domin ya ce mai da ranar 12 ga watan Yulin ranar demokradiya zai magance matsalar da ta kawo gaba ko da ke dai mu ƴan kasa fatan mu shine ƴan siyasa su rinka dire mana daren roman demokradiya mu samu na kurba domin duk wanda ke kawo kasa ci gaba gaskiyar magana shi zamu zaba kuma ko ma wane ne ko daga ina yayi abin a zo a gani to zamu yaba albashi dai da sannita kai ga mun cin maburin mu na rayuwa cikin walwala ba tare da wata fargaba ba
to ba tare da wata fargaba ba dan iya mu ma bari mu je ga sakonni kuma mu ji me mutane suka ce Umar babban yaya sabon gida ya ce fatan alheri ga ma'aikatan VOA tabbas wannan mataki yayi mana daidai fatan mu Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya
to Muhammad Sabiu sabon gida kuma ya ce to mu dai fatan mu wannan mayar da ranar 12 ga watan Yuni Allah ya sa shi ya fa alheri ga mutanen ƙasa ta Najeriya baki daya
Muhammad Bako Jadkori da magaran ya ce sun hada wannan sako da Abubakar Yakanaji suka ce hakan yayi daidai domin muna fatan hakan zai ƙarfafa demokradiyyar kasar
to sai Muhammad Musa Dambam yace ni a gani na shugaba Buhari yayi dogon nazari da tunani wajen mayar da wannan rana ta koma 12 ga watan Yuli da fatan dai kwalliya za ta biya kudin sabulu
to amin amin yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da Nasiru Adamu Alhikai yayi da masu bambancin ra'ayi game da wannan batu na ranar demokradiyya
gani nan a Abuja inda yau wata kungiya ta taro don karrama ranar 12 ga Yuni inda nake tare da wanda ya shirya wannan taro Muhammad Sa'idu mai dalailu wanda yake matukar yarda da wannan rana cewa ta dace ta zama ranar demokradiya shi kuma Alhaji Mu'azu Labbo wanda shi kuma ya zo wajen taron yace kawai taron nan bashi ma da wani muhimmanci ya dace kawai a waze ba wani amfani amma bari mu fara daga gari kamar yasa kike gani ranar nan wacce dace da ranar demokradiya ba
a hakikanin gaskiya abin da sana dauke wannan rana ba su dace da ranar demokradiya ba shine ainihi ranar da aka bada mulki daga soja zuwa farar hula wanda shine 29 ga watan Mayu 1999 wannan rana ta fi kowace rana mahimmanci ga mu ƴan Najeriya ga maganar demokradiyyar ƙasar nan domin tun daga wannan rana ba a taɓa samun tsayen lokacin da aka yi shekara 16-17-18 muna shiga ta 19 ana tabbatar da demokradiyya a Najeriya in ba daga wannan rana aka samu aka fi wannan turban so ina ganin bai cancanta a maida ta musamman ranar da aka ba da hutu ta kan yima ko kuma faruwar soke wannan zaɓe ni banga wani abun alfanu koko abun da zai burge jama'a cikin wannan ba
Muhammad Sa'idu mai dalailu ka shirya wannan taro inda kake ganin ranar nan na da muhimmanci wasu kuma tambayar suna cewa kawai siyasa ce kawai ake so a yi amfani da ita saboda APC ta zarce a zabe mai zuwa
ito duk wanda ya faɗa haka yayi son zuciya gaskiya idan zamu dan wayewaya baya kadan shi an ce shekara ranar demokradiya shekara 1999 29 ga wata fa ita bace ranar demokradiya wannan rana da aka soke zaben marigayi MQO Abiola ita ta fi dacewa da a ce mata ranar demokradiya
shi zaben Abiola ne ko kuma zabe ne dai da aka yi 12 ga wata duk ai ba ma san da sakamakon zaben ba ba tuno kuma ma wanda ya adawa shi Bashir Tofa ba
wato abin da yasa na ambaci sunan saboda
duk ba adawa bane ma zance dan takarar da jam'iyyar da ya tsaya SDP ne da NRC
SDP ne da NRC abin da yasa nayi barat na ambaci sunan wannan bawan Allah shine jagorar wannan tafiya a wannan lokacin saboda shine dan takarar shugaban kasa so ranar ta fi dacewa da cewa ta cancanci cewa ayi wannan abin ba dan wai dan shi ba saboda zabe ne da ƴan Najeriya suka fito kwansu da ƙorƙatarsu babu bambancin addini babu bambancin kabila babu bambancin bangaranci aka fito aka yi bai daya aka zabi wannan jam'iyyar ta SDP a wannan lokacin wanda shi MK Abiola yake jagora
Haji Mahmud Labo kaji kuma abinda shi Muhammad Mai Dalailu ke cewa
to ka san kamar yadda nace maka kowa da irin fahimtar shi ni dai a fahimta ta in har ba a yaba ko girmama janar Shehu Musa Yar'Adua ba da shi da mataimakin sa na wannan lokaci ba ko za a yaba mu Abiola akan cin zabe ko neman alama cin zaben jun 12 da aka soke ba
me ya kawo maganar Shehu Yar'Adua a nan tuno mana me ya faru a wannan lokaci
to a wannan lokaci ai sai da aka soke zaben janar Shehu Musa Yar'Adua daga ibadan Shehu Musa Yar'Adua ya fara cin zabe wanda shi yayi kokarin ya tabbatar da demokradiya a wannan lokaci ta tabbata alhamdulillahi mutane sun fito sun yi zabe aka soke zaben shi dan saboda waɗansu dalilai ban ga dalilin da za a ce shi Abiola da Baba Gana Kingibe amma su waɗannan karramawa da girmamawa ba wacce ba a yi ma Yar'Adua ba kuma wacce ba a yi bai kamata shi ma Yar'Adua a yi mashi ba
wato ma'ana tunda shi ma dai kusan ya rasa ransa a wannan tafiyar
ai daga wannan zaben da yayi aka soke zaben aka kama shi a kulle wanda har ya rasa ransa
Muhammad Mai Dalailu gashi nan Ma'azu Labo ya kawo wani misali ya ce ba ma zaben shi Abiola kawai aka soke ba amma soke wani zaben a zamanin soja
eh to muna girmama shi janar Shehu Musa Yar'Adua ya cancanci yabo amma ya tuna fa cewa wannan ba zabe bane na kasa gaba daya zabe ne na ainihin jam'iyyarsa ba zabe bane da aka shirya na kasa gaba daya aka soke to abin da ya kamata shi alaji zonan kuma zabe ne da aka yi wanda dukkan gaba daya ɗan kasa gaba daya suka fito suka yi bai daya suka nuna inda alƙiblar su take to shi yasa abin da yasa muke ƙara fadi ma cewa wannan rana dai ta fi cancanta daga ranar demokradiya.
Ma'azu Labo mi zaka ce ya ce wannan zaben na biyu na Shehu Musa Yar'Adua bai kai darajar shi zaben Abiola ba.
Malam Nasiru na so ka gane cewa alamar karfi fa tana ga mai kiba. An tabbatar da janar Shehu Musa Yar'Adua yanda ya lashe zaben sa na primaries na jam'iyyar SDP a wannan lokacin. Tamkar ya lashe zabe ne na kasa baki ɗaya domin a wannan lokacin ba wata jam'iyya mai karfi. Ba wani dan takara mai karfi da ya kai janar Shehu Musa Yar'Adua a wannan lokacin saboda haka ana ganin tabbas inda ya zama dan takarar jam'iyyar SDP shine kuma dan takarar da zai cira ɗan shugabancin ƙasa a wannan lokaci kamar yadda na gaya maka a wannan lokaci da aka soke zaben janar Shehu Musa Yar'Adua an zo an soke zaben Abiola shin menene dalilin da za a girmama shi Abiola wanda yake a wannan lokacin yaro yake ko kuma yana mabiyi ne ga shi janar Shehu Musa Yar'Adua shi da ba za a girmama shi ko kuma a yaba mai ba
Muhammad Mai Dalailu akwai ko wadanda na ji suna cewa ai wannan zaben ma an yi kuma dama jam'iyyar SDP ne wancan lokacin da jam'iyyar NRC inda NRC Bashir Usman Tofa ya tsaya takara kuma ba sanar da zaben ba amma ba ma ji ana kiran ma shi Bashir Tofa a wannan magana
to ai ita tafiyar za ka ga cewa ko shi Bashir Tofa dan jihar Kano ne a ita jihar shi ta Kanon ma kanta a wannan zaben a sakamakon da ya fara fitowa wane ne shi jihar Kano ai akwai sakamakon da suka fara fitowa shi ita jam'iyyar SDP a wannan lokacin Chief MK Abiola da Kingibe da yake mara masa baya su suka ci ita jihar da Bashir Tofa ma ya fito to kaga magana Bashir Tofa ai ba za ka tsaya kai ta cewa ba saboda ita jihar kanshi jihar tashi ta kanshi su ɗan nan ba Allah su suka ci su da haka magana a ce Bashir Tofa su ne jagora kuma su suka kai ga cin zabe da haka su za a kira
wasu kuma duk da haka suna cewa zaben misali an duba zaben 2015 duk da an yi haɗaka jam'iyyu da dama daga yankin arewa kudu maso yamma jam'iyyar ACN ita ta haɗe da sauran jam'iyyu aka yi APC ɗin nan ƙuri'un da aka samu kusan kamar ma rabi-rabi aka yi da jam'iyyar PDP a yankin shi yasa ake ganin yanzu PDP ta farfado gara a ƙara dinki wannan barkar a jawon mutanen kuma tafi yasa ba wai ranar an damu da ita bane kawai ana so a yi amfani da ita saboda siyasar 2019
to wai ni duk abin da aka ce ko ma me za a ce idan ka duba idan kana da kyau aka ce ka ƙara da wanka idan janar Buhari ya ga cewa waɗannan mutanen da suke ganin cewa dan su ne yake ga cin zabe aka rushe wannan zaben aka tsaida fito da sakamako sai wani bawan Allah yazo yanzu wanda ba nasu ba Hausa Fulani ne yace kai waɗannan mutanen tun wancan lokacin kuma kullun tun daga lokacin da aka soke wannan zaben har ya zuwa rana ne kamar ta ranar da General Muhammadu Buhari yace ya maida wannan rana ta zama ranar demokradiya a kasar nan a koyoshi a kullun mutane daban-daban suna fitowa suna korafi akan cewa waccan ranar ta jintuwa ta cancanta wacce ranar tun daga lokacin da Obasanjo ya hau mulki har yau hakan nan tun daga lokacin da aka dawo demokradiya Allah Ubangiji ya sa ba wani wanda Allah ya nufa da karrama wannan rana ya dawo da rana kamar yadda mutane suke kuka a kasar nan ba yarba kade ba har mu Hausawa muna saboda zaben ba wani yarba bane kade Kano kasar yarba ce inda shi Abiola da Kingi ba suka ci to in ka duba abin kar a yarbancar da magana
ka ji Mu'azzu Labo ya ce kada a yarbantar da wannan ana ganin kamar kai wata kila ina ga ka yarbantar da abin
to ni ai maganar ra'ayi ce a matsayina na dan Najeriya wanda idan al'umma kasar nan za su duba su gani junto ta taimake wasu tunda shi kila yayi ne dan ya saka musu da alheri dan alherin da ya samu na dalilin junto domin ba dan dalilin junto ba da Ubas da Abacha ba zai shugabancin kasar nan ba da Abacha bai shugabancin kasar nan ba da Muhammadu Buhari ba zai zo rike PTF ba da Muhammadu Buhari bai rike PTF ba wallahi ba za amman an riga amanta da shi wannan PTF da aka bashi ta farfado da shi ya zama mutun ya ga yayi karfi ya abun nan ya ja mutane
mutun yayi shugabancin soja ce bai zama mutun ba
to shugabancin
kuma ana zamanin da ake tsoron soja fiye da yanzu
shugabancin soja bayan ya gama shugabancin soja shekara nawa yayi a kurkuku shekara nawa yayi a prison so abun da nake so ka gane an manta da waye Muhammadu Buhari a wannan lokaci amma bayan junto da Allah ya ba Abacha jansana Abacha din nan yazo ya dauko shi ya bashi PTF da aka bashi anan ya gwada waɗansu abubuwan da jama'a suka ji dadi ɗan Najeriya suka ji dadi har ya fito yanzu takara yayi su kusan so biyu zuwa so uku Allah bai bashi ba yanzu Allah ya tabbatar mai da shi saboda haka ya mai da biki ne amma in ba mai da biki ba ni ban ga amfanin wannan rana ba
kaji Muhammad mai dalilu shi Mu'azzu Labo ya ce kamar tukuici shi shugaban Muhammadu Buhari ya bawa junto
to bari na ansa abin da yace na jinan Muhammadu Buhari jinan Muhammadu Buhari tunda ya rike makamai a soja ba makamin da ya rike da bai takarwa gari a cikin ta ba daga gwamnati da yayi daga GOC da yayi daga ministan man petrol da yayi har ga zuwa ga PTF din da yace so PTF din da yayi an ce yayi sata ne ba ce yayi sata ba ba taba zama an ce ga inda General Muhammadu Buhari yayi sata
ba na cewa yayi sanadiyar soke zaben junto Allah ya kawo bayan mulkin shonika Allah ya kawo Abacha ya zakulo shi Buhari ya bashi wannan damar shi yasa farin cikin ra'ayin fashi Mu'azzu Labo kenan farin cikin hakan yasa Buhari ya saka wa ranar da wannan karama
a'a in ya dube ta wannan bangaren wannan kaga ra'ayin shi ne amma ta bangaren cewa kullum a kasar nan mun nuna cewa yanzu wannan taro na wannan kungiya da nayi kabilu ne guda 372 a kullum in kana ganin cewa kai kabilarka ta fita wani kuma idan kana kai zaka karama kabilarka ce kadai kamar yadda wai zaka ga cewa okay ba Fulatani ne ba Haushe ne dan haka duk abin da bai shafi wata kabila ba ruwan shi da ba haka bane sanan Muhammadu Buhari na kowa ne na kowace kabila ne dan kuma kowace kabila ne shi yasa ya duba ya ga cewa ta ina za a dan warware wasu abubuwa waɗanda wasu suka yi daga baya ya kawo mu kasar nan yau kabilanci da muke cikin nan da babbancin addini da suke cikin nan da a wancan lokacin da muke ciki babu shi so kaga yana kokari ne ya dawo da kasar nan turbar da ake ciki shi yasa ya wannan abu
Mu'azzu Labo kai me zaka ce masa dan ya nuna kusan maganganun da ka faɗa shi ba haka yake ganin kai watakila kamar kai kaɗai ne kake ganin lamarin a haka
to ni na san cikin bidiyo za a yi ɗaya in bai mai da biki ba yayi dai ta dama waɗansu 'yan yankin don su samu daraja da martaba ga 'yan uwansu da ƙabilunsu in ko ba don haka ba to ni ban ga dalilin girmama wannan rana ba Najeriya ƙasa ce dunƙulalla muna fata kuma ta ci gaba da zama a haka a dunkule ko Inyamuri ko Berabe ko Bahaushe muna fata waɗannan kabilu guda uku da su ne manyan kabilu a ƙasar nan za mu ci gaba da haɗa kanmu don mu jaddada zaman kasar nan dunkulalla. Amma ina so Mallam Nasir ka tuna cewa wannan maganar Juntov akwai abubuwa da an yi su a kasar nan da sun fi maganar Juntov din nan daraja da martaba gwamnatin nan batai ba. Kuma duk yanda muke son Abiola ina jin ba mu kai Obasanjo san shi ba tunda dan uwansa ne daga yankin sa yake berebe ne dan uwansa amma har Abiola ya shekara har Obasanjo ya shekara 8 yana mulki a kasar nan shonakan yayi Abiola yazo an Obasanjo yazo yayi cikin su ba wanda ya tunanin ya ba wannan kasa wannan rana muhimmanci sai mu dan arewa baban mu koko kakan koko shugaban mu to na ga maka cikin bidiyo da daya dan ichi menene aka ce baya faduwa dan ko baya faduwa kasa banza in dai ba idan mai da buki na farfado da daraja Muhammadu Buhari ba daga zamanin Peter da Abacha ba shi zuwa yau to an yi ne dan a daukaka wani a yankin ya zama uba jagora ya kara samun magoya baya wannan na in dai haka ne na aminta na
waye ne wannan wata kila in ba ka ambaci suna ba su ba za su gane ko ni ma ban gane abin da kike nufi ba
eh to ko da yake ba bayyana sunan bane wani abu kowa ya riga ya san tafiyar nan da ake yau mai girma shugaban kasa ya je ya ce kada a rushe shugabannin jam'iyyar sa daga baya wani daga yankin da ce Bola Ahmed Tinubu yazo ya ce a rushe aka yadda a rushe to in an yi ne dan a kara mai girma falilai alhamd dan ya fi wani domin a yanzu idan ka lura mukamin da General Obasanjo ya rike a kasar nan ya ya ninninka abin da Bola Tinubu yayi a are ina zuwa a kudu maso yamma to a yanzu Obasanjo kuma ya fito yana adawa da wannan gwamnati in ba an samu hanyoyin da za a daukaka Bola Tinubu ya karbi ga mutanen sa fiye da Obasanjo ba to kai ka san akwai uwa da wabi akwai matsala
to Muhammad mai dalilu ka ji an ce duk tafiyar ma ta Bola Tinubu ce kamar ana so a sashi ya zama shine sarkin siyasar kasar Yarbawa
to ai ba a tafiya ba jagora shi Obasanjo da yake fadi Obasanjo ya daina cewa Obasanjo ya rike mukami kaza Obasanjo ya rike mukami kaza a mukamin da ya rike me yayi banda tabargaza so dan haka ba maganar Obasanjo muke ba yanzu
tun yayi shekara 8 yana mulki sannan a ce yayi tabargaza
malam kada dai a bar dai kaza cikin gashin ta
duk da ba wai maganar ma muke yi ba a ƙarshe daga badi in Allah ya kai mu wannan rana ta 12 ga Yuni za ta ci gaba da zama ranar demokradiya wannan shekara zan iya cewa a yankin Yarbawa ne kawai suke hutu sauran jihohin Najeriya gaba daya ba sa yin hutu don karrama ranar
ito rana ce da ƙasa yake cikin tsarin kundin tsarin ƙasa na cewa a karrama wannan rana kuma rana ce da duk mai son demokradiya a Najeriya zai karrama wannan rana wai mu Hausa ne ni ba Hausa ne da nake wannan magana me yasa za a karrama wani abu da wani bangaren kasar nan suke jin cewa an yi musu ba daidai ba ma su kadai ba duk wani wanda ya fito yayin zabe har mutanen Kano da suka zabi Abiola wanda suka bashi ƙuri'a basu ba ma dan su ba suna so a karrama wannan rana dan haka muna karrama rana kuma za mu ci gaba da rika kuma shekara mai zuwa da za ta zo idan Ubangiji Allah ya kimo bikin da za a yi na karrama wannan rana sai me rai Ubangiji Allah
ne mazuna bo don saboda ba karrama ba ka karrama ranar ce na ga har gingidi ma kai ka fara yi
to ni ai abun ma da nake tunani da karrama wannan rana da girmama waɗannan mutane shin wai ma an bi due process an bi ka'idojin da ya kamata a bi babban abun da ya kamata mu gani kenan shin ya shiga cikin kundin ba kundin tsarin mulki
ba kana nufin gazette
ya shiga gazette na kasa
eh an bayar an rubuta shugaba ya bada umurni ai haka
shugaba ya bada umurni National Assembly ta aminta mu idan an bi ka'ida an yi to duk yanda kake adawa wani dole ne da mai ta rayuwa kaga abu kana san abu wani baya so a mu a tunanin mu ranar da ta kamata a fitan a girmamawa ita ce wacce rana amma tunda an juya ta ta koma wannan rana ai mu mabiya ne
malamai mun gode kwarai da gaske muna tunanin tattauna ne da Alhaji Muazu Lambo wanda bai yadda da cewa ranar 12 ga Yuni ita ta dace da ranar demokradiya mun gode kwarai
madalla
shi kuma Malam Muhammad Sa'idu mai dalailu wanda yake cewa ranar nan fa ita ce dama ya dace a ce ranar demokradiyyar Najeriya ce. Muhammadu mun gode kwarai.
To mun gode Malam Nasiru.
A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Usman Kabara da ke jagorantar wannan shiri Nasiru Adamu Lika yake cewa assalamu alaikum.
Mun gode Nasiru da tawagarka. Sannan kuma kar a manta mako mai zuwa za mu ci gaba da magana cewa matasan Najeriya sun shirya da mulki dan kawo wannan tesan yi shi sai muka dauke shi a yau. Mun gode kwarai. Yanzu kuwa sai mu tafi ga.
Sai ga daga ƙarshe mu je ga ɗakin girkin Hajiya Sadiya Abdalla.
Wayo Allah duwo.
Assalamu alaikum Sadiya Abdalla daga nan Katsina dake magana. To a yau a kitchen din namu kaza zamu soya. Amma wannan kazar da zamu soya ita ai sai an mata allura tukunna. Kada uwar gida ta yi tunanin wai allura saboda ciwo ne, a'a allura za a yi mata wannan saboda lafiya. Uwar gida ta biyo ni kitchen ta je inda zamu yi wannan soya kaza wanda ake ma allura. Daga farko uwar gida ta tanaji kazarta, za ta tanaji jinjarta, citta danya da kuma tafarnuwa ita ma danya da attarugu. In bata sa attarugu tana iya nema akwai wani kamarun pepe yana nan shi yawanci yare ke saida shi kamar attarugu yake busasshe shi yana da fada sosai yana da yaji. Sannan da maginta za ta tanada, sannan da cardamom wannan abu da muka yi magana mai kamar gyada din nan yana nan mai kamar gyada tsanwa haka shi to shi da kuma star anise shi ma nan kamar star haka wannan abu yake yana da kanshi sosai. To uwar gida ta iya tanada wa'innan. Akwai kuma wanda za ta na in ba da su za ta yi amfani ba wa'innan da yake kashi biyu ne, tana iya neman abin nan ɗinta na ana'a ta danya da ɗan doya wannan da kanin fari sannan kuma da rosemary. To wa'innan tana iya tanada su suma daban ya danganta ga wanda za a yi irin ɗanɗanan da uwar gida take so a yi. Daga farko dai idan ta tashi uwar gida kamin ta yi wannan abu na kaza kwana biyu kamin ta yi ya kamata ta hada wa'innan abubuwa za ta jika su ne. Wannan jikawar da aka yi kamar yadda nake gaya ma uwar gida cewar jikawa ake don su jika sosai don suna kara fiddo da kanshin abu da ɗanɗanan shi. To idan uwar gida ta tashi in ba na suna ana'a take so ta yi ba wannan na kadamon za ta yi na star anise da citta danya da tafarnuwa danya. To sai ta same sai ta sa ruwa kaɗan a roba ba da yawa ba saboda kaza ai ba kwari ke gare ta ba. Kuma allura za a yi ma kaza ruwan da za a diba a tsira ma kaza allura ba wani yawa gare ba. Ruwa kaɗan za ta sa sai ta jika wa'innan abubuwa da cardamom ɗin da star anise ɗin da ɗanyen cittarta da kuma tafarnuwarta. Sai attarugun idan ta tashi jefa shi za ta yi a ci ma cikin ruwa amma ta dan sa cokali mai yatsu ta dan huhuda shi haka yanda zai rika ruwan zai rika shiga jikin shi yana fiddo kanshin shi da dan yaji yaji. Sai ta sa idan kuma ba attarugu za ta sa ba wannan kamarin pepper nan za ta sa yanda yake haka ta dan daure shi tunda busasshe ne sai ta jefa ko guda ɗaya ko biyu ya danganta yanda take son yajin shi. To sai ta bar shi ya kwana biyu a jiki. In ya kwana biyu a jiki zai jika sosai. To idan uwar gida ta tashi anan sai ta dauki wannan abin ta jika bayan an kwana biyu ranar da za ta yanka kazarta ta gyara sai ta yanka ta ta gyara ta ta wanke sai ta tsane ta batta a tsane sai ta dauko wannan abin da ta jika sai ta dora kan wuta sai ta sanya magi isasshe yanda zai ji sosai yanda idan aka sa magi ai ba wani abu za a kara ba komai za a yi tunda allura za a yi ma wannan kaza da wannan ruwa. To sai ta sa magi ya ji sosai. In ta sa shi ya ji sosai rau sannan in ta tafasa shi ya tafasa sai ta kashe. Idan ya sha iska sai ta tace. In uwar gida ta tace ya sai ta samu sirinjinta. Akwai wanda sirinji da ake cewa babba wanda ake cewa wanda ake ma allurar doki wani babba na nan. To ko shi ta samu ko ko normal sirinji ta samu ta sai sabo abinta. To shi za ta zo tana tsotso wannan ruwan nan da ta tace. Sannan ta samu kazarta ko ina ta rika bin kazar nan ko ina tana tsitsira mata. Ko ina ta tsitsira mata duk ta bi kazar ta gama tsitsira mata komai. To idan ta gama sannan sai ta kawo mai kadan a cikin tukunya wannan da ba ta kamawa non stick din nan. Idan ta dan sanya dan manta kadai sai ya dau zafi sai ta rika sa wannan kazar nan daya bayan daya tana sanya ta a ciki. Idan ta sa ta a ciki tana yi tana motsawa gaba daya sai ta batta ta rage wuta a hankali za ta ringa tsatso ruwanta da komai. Idan wannan ruwan ya tsatso zai kara koma mata sai ta tsotse gaba daya kaf ruwan ya tsane duka. Sannan sai uwar gida ta kawo mai ta sa daidai da zai dan rufe kazai sai ta sa ta kara wutar sosai tunda da can ta rage sai ta kara wutar sosai sannan sai ta soya.
To mun gode Hajiya Sadiya sai mu ce kan yanzu kan duka nan zamu sallama Ahmad din.
Hafsat dan mai sauri.
Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni shirin da engineer mu ne Mr. Steve News mana Ahmad kabar nake cewa a cigaba da kasancewa tare da mu a koyaushe a kuma yanar gizon mu a saurari waɗanda ba a saurara ba a baya. Mun gode Usman din ke cewa mu zama lafiya. Go, go, Gambino.